Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Sojojin da ke nasaba da gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya sun ce saura kaɗan su kammala kakkaɓe mayakan IS da ke tsakiyar birnin Sirte na ƙasar Libya mai tashan jiragen ruwa. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ce tuni shugabannin ƙungiyar ta IS suka arce zuwa cikin hamada domin gudun abin da ka iya biyo baya. Shi ma Janar Muhammad Algasari ya shaidawa manema labarai cewa faɗin ya taƙaita ne kawai a kusan babban cibiyar gudanar da taro, inda nan ne IS ɗin ta mayar babban hedkwatanta. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ambato janar ɗin na cewa ƙwararru daga Birtaniya da Amurka suna taimakawa sojojinsu da muhimman bayanai, haka kuma suna taimaka masa da dabaru da kuma shawarwarin da za su iya ragargaza IS ɗin. Sojojin dai na gwamnatin ta Libya daga kudancin birnin Sirte sun isa wajen garin Sirte ɗin tun a farkon wannan satin, duk da tsaikon da suke takaro da shi na binne bamabumai da kuma huskantar kunar bakin wake da suke tayi daga IS. Sojojin da ke karkashin janar Algasari dai suna goyon bayan sojojin haɗin kan ƙasar ta Libya ne, da wanda ake sa ran ya zama shugaban ƙasar, wato Fayez Al-Sarraj, wanda a ƙasashen yammacin Turai ke ganin zamowarsa shugaban ƙasa ne kawai zai iya samar da zaman lafiya a wannan ƙasar. Mayaƙan Al-Shabab a ƙasar Somalia sun ce sun kashe wasu 'yan ƙungiyar biyu waɗanda suka shiga ƙungiyar a ƙasar Kenya, kuma sun yanke wannan hukuncin ne akan su ne wato saboda kin bin umarni da kuma aikata ayyukan da ya saba wa ayyukan addinin Musulunci. Ƙungiyar dai ta kashe waɗannan 'yan Kenya biyu ne da wani ɗan Somalia a lokaci guda a tsakiyar yankin Juba a ranar Juma'a, kamar yadda sashen Somalianci na wannan gidan rediyon ya ruwaito. Haka kuma an sa wannan labarin a shafin duniyar gizo na ƙungiyar ta Al-Shabab. Haka kuma a can yankin B an kashe wasu mutane hudu daban-daban waɗanda aka tuhuma da yin aikin leƙen asiri ga ƙasar Somalia, Kenya da Amurka. A cikin wata sanarwa ta kafa aikewa da sakonnin zamani da ƙungiyar ta fitar, ta ce ɗaya daga cikin waɗanda aka zarga shi ne ya agaza wajen harin da aka kai da jirgin nan na Amurka mara matuƙi da ya dalilin mutuwar shugaban na Al-Shabab Ahmed Abdi Godane, wanda aka fi sani da suna Zubairu. 'Yan Kenyan biyu da aka kashe dai an bayyana sunayensu kamar haka: Abdulhamid Faraj da kuma Jared Makai Omambia. Duka waɗannan bayanan na cikin shafin Al-Shabab na duniyar gizo. Babban kwamandan Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri ya bayyana goyon bayansa ga sabon shugaban 'yan Taliban na ƙasar Afghanistan, Mullah Habibullah Al-Kunzada. Wannan dai wani mataki ne da ka iya rage girma ko kuma tasowar sojojin IS a Afghanistan, kamar yadda masu kula da al'amuran da kan je su komo na ƙasashen yammacin duniya ke gani. A cikin wani faifan bidiyo mai tsawon minti 14 a jiya Asabar, an nuna Zawahiri yana bayani inda yake yaba ma Al-Kunzada a matsayin babban mutum mai imani. Sai dai kuma a ɓangaren IS tana matuƙar sukan lamirin shugabancin Zawahiri da mabiyansa. Maimakon haka, ƙungiyar ta fi nuna goyon bayanta ga Abubakar Al-Baghdadi ne. Shugaban ƙungiyar ta IS ya umarci dukkan musulmai da su marawa shugaban Al-Baghdadi baya. Shi dai Al-Kunzada ya gaji Mullah Mansur ne, wanda aka kashe sakamakon harin jirgin Amurka mara matuƙi da aka yi a Pakistan kusa da bakin iyakan Afghanistan a cikin watan jiya. A lokacin da aka yi harin dai, jami'an Amurka sun ce shugaban Barack Obama ne ya ba da umarnin hakan, saboda shugaban na Taliban ya zame alƙaƙai wajen samar da zaman lahiya. Kana bayanai sun tabbatar cewa ko bayan wannan lokacin yana ƙoƙarin kitsa kaiwa sojojin Amurka hari a Afghanistan ɗin. Jim kaɗan da kashe Mullah ne, shugaba Obama ya ce wannan wata babban nasara ce wajen samar da zaman lafiya a ƙasar ta Afghanistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kungiyar IS ta dauki alhakin kashe wani ma'aikacin wurin ibadan Hindu da ke Bangladesh a ranar Juma'a, kamar yadda kungiyar nan da ke nan Amurka mai bin diddigin ayyukan IS ta hanyar sadarwar zamani ta ruwaito. Mutuwan Nitiranjan Pandey, dan shekaru 62, shi ne kisa mafi muni na baya-bayan nan da kungiyar ta aiwatar akan mabiya tsiraron addini a kasar, kamar yadda 'yan sanda ke cewa. Shi dai Pandey yana cikin tahiya ne akan titin arewa maso yammacin birnin Pabna, inda ba zato ba tsammani wasu da ba san ko su wane ne ba su kai masa hari kuma su kashe shi. Babban jami'in 'yan sandan cikin gida Abdullahi Hassan ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa Pandey ya kwashe shekaru 40 yana aiki a wajen ibadar na Hindu. Sama da mutane 40 ne aka kashe a irin wannan kisan da aka yi wa Pandey a cikin shekaru 3, kuma kawo yanzu lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi, kuma duk kungiyar IS ta ce ita ke da alhakin aikata wannan aika-aikan. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro da kujerarsa ke tangal-tangal ya ce ba wani ƙuri'an jin ra'ayin jama'a da za a jefa wanda zai buƙaci ya sauka daga kan kurakuragen mulki kafin shekarar 2017, domin yanzu haka dai yana nan yana iya bakin ƙoƙarinsa domin ganin ya hana 'yan adawa ƙoƙarin da suke na ganin an jefa ƙuri'a sai ya sauka daga kan kurakuragen mulkin ƙasar wadda tattalin arzikinta ya shiga cikin wani hali ya sa masu adawa da Maduro ganin suna ƙoƙarin sai sun jefa masa ƙuri'an na ya sauka daga kan kurakuragen mulki kafin 10 ga watan Janairun shekara mai zuwa. Domin muddin yasa suka samu nasarar hakan, to ba shakka tilas ne a sake wani sabon zaɓe, wanda kuma kafin hakan wajibi ne Maduro ya sauka ya miƙa ragan mulki ga mataimakinsa.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa.
Kowane mace ta tabbatar da ta tuna gidan da ta hito da kuma addininta don zuwa karatu ba shi ke samu tayar dan iska ba, sai da mai yana da niyyar zama dan iska. Ko ya tashi ya ga abu kai ya bi su don ra'ayin, to idan mutum ya yi tsoron Allah ya kuma tuna gidan da ya hito, ya tuna kasar da ya zo ta musulunci, duk inda yake ko kasar inyamurai ya karatu tana tsare mutuncinta, shi na tsare mutunci ne.
Sarkin yakin gagi Alhaji Sani Umar Jabi kan muhimmancin sa yara makaranta musamman ya mata. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Katsina ta kafa wani kwamiti da zai tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi waɗanda suke da takardun shaidar malanta su kamar 400 su koma layin da suka ƙware. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ne ya bayyana haka wata ganawa da yi da manema labarai ciki har da namu Zaharaddin Sani.
Gwamnan jihar Katsina wanda ya tattauna da manema labarai a lokacin da yake cika shekara ɗaya a karagar mulki ya yi bayani a kan harkokin ilimi, inda ya kira ga iyaye da su zage damtse wajen tura yaransu makaranta.
Mun zagaye a makarantun kakaf na jihar Katsina a sha'anin primary, mun samu primary 2,260 su ne wa'anda muka gani. A makarantun secondary an samu kamar 385, kuma akwai wasu na iska ko su a rubuce amma ba su nake, kuma suna ɗalibai suna da malamai suna da abin nan. Yau in sun je wannan unguwa gobe su je wacan. Mun bincika mun ga an ba mu cewa a cikin rijista akwai yara miliyan 1,200 a primary, kuma da muka lissafa ta ƙidaya kai da kai mun samu 745. Tuma na secondary school ina jin mun samu akalla wajen 100 da wani abu ba su a ciki. Wannan ya tabbata cewa yara in ma an dauke su na gudu.
Ya ce kafin shekarar nan ta kare za su gyara makarantu a kowace shiyar dan majalisar dattawa da ke a fadin jihar.
Kafin shekarar nan ta kare primary school ba zon din da ba za mu gyara akalla 50, yanzu haka mun gyara abin da yafi 20 a kowane su, da wanda muke directly daga SUVEP, da wanda muke yi na rabin kudinmu na MDG, da kuma kudin da muka anso wannan biliyan 3 da za mu sa. Na farko za mu tabbatar da cewa makarantar 'yan mata ta ajiwa, makarantar kwana ta Batagarawa, makaranta ta Kabomo, makaranta ta Shargalle, wato akwai makarantu kan guda 7 wanda mun tabbata komi nasu da abana sai mun gyara, sai ne za kasance ba ajin da yake da mutum fiye da
Ya ce gwamnatinsa ta kafa wani kwamiti da ya zakulo malamai a matsayin ma'aikatan ƙananan hukumomi har su 1,400 a inda ya bada umarni a maida su zuwa makarantun domin koyarwa saboda tantance su na samun digiri na koyarwa.
Zaka akwai kwamiti din da muka sanar da dauki ma'aikata malamai akalla za su dauki kaman mutum kusan 2,000. Iban do yanzu binciken da muka yi na local government ya gwada mana muna da malamai masu digiri waɗanda sun cancanta su koyar a secondary school suna can suna rubewa a local government sun kai 1,100. Dukkansu suna da qualification din da za su yi kana su koyar a secondary school.
Mai girma gwamna ka kawo cewa yadda ake biya wa yara biliyoyin nerori na makaranta domin su gudanar da jarabawa ya gida ne ku a kanunin cewa wannan biyan kuɗi ba haifar da ame ido. Gwamnati tana nan kan matakin ta na sai yaro ya ci jarabawa gwaji wanda kuka kirkiro da ita sannan za a biya koko ya abun yake.
Ya gwamnati ba ce za ta dauka ba ta dauka. Kar ga nan ganin wani an ce za a dauka. An dauka yaran da suke cikin register waɗanda ake biya wa ana zai register ne ba ke daya ake kai da ka gani. Waɗansu suna can private school sai su taso sai su zo su yi register a wata makaranta in ana munamuna. Idan aka baka register aka ce akwai mutum 130 da ɗalibai 100,000. Ka biya kuɗin 1,000 su ne kwanda waye wanda ya zan na jaraba su ya san shi to rago kuɗin ina ke kai su ba dai gwamnati ake dawowa duk to saboda kaga shi yasa waɗansu suke zo da yara da iyayen yara kaza 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 kuma mutumin da yake kai ka faɗi nan kar mu kai ta nesa bara yaran jihar Katsina wanda suka zanna waye 46,000 da ko ina suke yana tabbatar muka cikin 46,000 nan na harko dai 10% ne suka samu 5 credits and above
kashi 10 cikin wannan
to cikin kashi 10 nan bisa 100 su dai wanda suka shiga wannan makarantar gwamnatin 385 ne suka ce 5 credits and above
gwamnati ka san ko nawa ake biya waye to in kace ka kai yara 30,000 ka biya musu miliyan 30 aka 30,000 nawa zai ka ka kai su na ku ka biya masa 30,000 ko 25,000 ba na ce maka
lalle ka gani how many hundred millions ka watsa su ko ba cin jarabawa su ka ce shikenan za mu hito da jarabawa ta gida wanda zai taimaki yaran su ma su koma karatun zai taimaki malamai duk da malaman da suke cewa babu inda suna aiki performance din da ya taka mun ce to shikenan aka yi ta surutu muka ce to bana za mu biya wa duk wani wanda ya gama makaranta za a biya mai na ku amma wanda za a biya wa ya ce wanda yake da credit uku abin da ya sama amma in Allah ya kai mu wannan jaraba ta bana duk yaron da ya zanna mock bai da 5 credits ba za mu biya mashi waye ko ba za mu ko ka asara gara ya dauki kudin a je a dauki malamai a bada kayan aiki domin a samu wanda za su ci jaraba.
Zaradin Sanufin Tuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Hakimin Gagi Alhaji Sani Umar Jabi ya yaba da sabbin matakai da gwamnatin jihar Sokoto take dauka wajen inganta harkokin ilimi. Alhaji Jabi ya yi magana ne albarkacin ranar yara da aka yi bikin sa ranar 27 ga watan Mayu a lokacin da suke tattaunawa da wakilin sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ga kuma shawara da ya baiwa iyaye da sauran al'umma.
Lallai ina ganin rashin ilimi ne ga uwaye da kuma mutane da kuma matsalolin tsare-tsare na gwamnati sune suka kawo matsaloli inda aka yi to da baya. Amma yanzu da shirye-shiryen da wannan gwamnati ke yi ta yanzu da kilarin din Sokoto akan state emergency wannan ya kawo ya ba da dama a yi tsare-tsare da yawa. Wannan tabbatar da in aka bi tsare-tsaren nan zai inganta ilimi a jihar Sokoto kuma hakika mu sarakuna gaba ɗaya da malamai da kowa jihar Sokoto za mu shiga wannan domin mu tabbatar da an inganta ilimi kwararre ga yayanmu saboda sai an ba wannan yayan ilimi ne za mu samu likitoci za mu samu kowane bukata don duk da yan sanda da immigration da kowa duk abin da aka bukata ne kuma mata su ne a kashi 50% na yawan jama'a na Najeriya.
Ya matsayin ka na uban kasa wani irin kwarin gwiwa za ku tai wanda irin taimako za ku yi wa gwamnati domin a cimma burin da cewa ƴan mata na zuwa makaranta yadda ya kamata.
Dama mu ce gani mu shugabanni ne na ƙasa waɗanda ka isar da shiraruwan gwamnati ga talakawa suna ilmantar da su suna jaye tunani wanda ba daidai ba ga mutane domin a ba da dama a sa yaran karatu wannan kuma shine zamu ci gaba da yi mu tabbatar da cewa mun ilmantar da jama'an mu mun kawo taruruka wanda sa jama'an mu su canza al'adu harmful practice wanda suke tafiya na rike yara hana musu karatu zai yi wa idan kin je ci gaba da yara yanzu aka trafficking din da mata ko diya maza kanana age of kaza to goma yaro na makaranta kuma makaranta ai ba ta na aure kawai da suka wadi ko da auren aka yi karami aka sa yarinya ta yi makaranta ta je makarantar ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aure Aisha sai da aje ta ga lokaci sannan ya fara zama tare ta na aure haka ma mata maraje duka idan za a koya a wurin mace kuma a kula da hakuka a kiyaye karatunta a kiyaye lafiyar ta da sauransu wannan addini ya yarda kuma mutane suna wargi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara aure a shekara 40 da bai fara aure shine ko da shekara 20 so don haka mutane su ma su fara practice din wannan sunna mai dan shekara 20 sai aure a shekara 45 shi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan can gaba kuma in ya ga karama yana kuma duk sunna kuma shi koma shi amma ba a cewa karamin yaro dai kullun karamin yaro dai ana musu zuwa makaranta ana musu karatu ko wani muna goyon baya kuma kowane mun fatan mu mu samu ingantaccen ma'aikata na gehen lahiya na gehen tsaro na gehen komi mata har su yi wanda mata suna iya biyan bukatun mata ba tare da an hada mata da maza wuri daya ba to kuma wannan ba zai yiwu ba sai an samu mata da ilimin su likitoci da ilimin su yan sanda da ilimin su soja da ilimin su immigrations mata kaba tana makka ba sai namiji ya zo ya bincika ta ba a samu mace wacce ta mata so ina ga wannan za mu yi tsaye mu tabbatar da an samu
sauran kai da wani irin kira zaka yi wa su ɗan matan domin su duk ba su yi karatu yadda ya kamata domin a cin masauran yan kudancin Najeriya
to kiran da zai musu dai kowane mace ta tabbatar da ta tuna gidan da ta hito da kuma addininta dan zuwa karatu ba shi kisa mutum zan dan iska ba sai da mai yana da niyyar zama dan iska ko ya tashi ya ga abu kai ya bi su don ra'ayin to idan mutum ya yi tsoron Allah ya kuma tuna gidan da ya hito ya tuna kasar da ya zo ta musulunci duk inda yake ko kasar inyamurai ya karatu tana tsare mutuncinta shi na tsare mutunci ne su tsare mutuncin sojan karatu shi zan role modeling ga wasu su koya su ga cewa lalle wanda ya sadiya ta karatu akwai cigaba ba su zan mugun ɗabi'u da su koya ba sai mutum shi siffanta duk gaba ɗaya a ce yara masu karatu yan sira suka zama hakika akwai na kwarai ko ina kuma duk wanda ya gyara ya sani ko banna ya sani
to irin mazajen nan da suke hana ɗiyansu mata zuwa makarantar wanda irin kira za ka yi musu
kira na gare su ji tsoron Allah inna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan mu makiyaya ne kuma Allah zai tambaye mu abinda tambaye mu ya ba mu kiwo ran kiyama so don haka ka kauce mu wannan dole ka tabbatar da ka ba danka ilimi ka ga bashi ilimin sana'a ka bashi ilimin addini ilimin sana'a shine sana'ar likitanci ta zo muna amma ga hannun ilimin yahudanci ya zo nan gare mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koye ayuka na nasu amma addini ka rike abinka amma masana na duniya kuma lalle ilimin na zamani na duniya na kimiya na fasaha na mi duk gare su yazo don haka lalle idan ka bar danka wannan duniya da muka ciki ka ci amanar danka zai shigo cikin wata rayuwa wadda bai san mahita ba Allah shike da zamani ko duk abin da zo da shi na zamani kai kokari ka shige shi ka rike addininka ka rike mutuncinka ka tabbatar da an gudu tare an cire tare ba tare da kuma an cakin Allah ba
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Rashin tsari kan harkokin ilimi na tsawon lokaci yana daga cikin abubuwa da suka janyo koma baya harkokin ilimi a Nigeria Gano aka yasa jihar Taraba ta kullo da wani sabon shiri domin magance wannan matsala ga kuma rahoto da Lawal Sani ya yi ko mana daga Jalingo
kamar yawanci primary schools din sai kaga primary yazo da safe da yamma kuma sai a ce secondary school su zo su dora akai ana amfani da gini daya to irin waɗannan abubuwa suna kawo cikas matuka waɗanda suke primary din ba su samu karatu yanda ya kamata ba haka ma waɗanda suke secondary school din su ma ba sa samun ainihin wannan karatun da ya kamata su samu
shugaban sashin darussan ilimi na kolejin ilimi na tarayya dake Yola Dr. Abdulhamid Muhammad ke bayani bisa yadda karancin ababen kyautata yada ilimi ke kawo cikas ga koyo da koyarwa
to a doka kan na gwamnati an ce kada yara su wuce 40 ko 50 to amma saboda karancin azuzuwan da muke da shi da kuma abin zama naga samu wani ajin yara sun kai 80 ko 90 ko ma fiye da haka
tunda aka ce lalle malami ya ba da hankali ga kusan kowane dalibi guda yaya malamai ke iya cimma nasarar haka
eh to gaskiya malaman mu suna samun matsala wajen controlling yara a irin wannan cinkoson wanda wani lokaci sai ka samu aji malami ɗaya na darasi dole sai an samu wasu malamai guda biyu ko ɗaya wanda shi kuma yana controlling yara a cikin ajin din
a nan kuma Alhaji Gambon Gidan Wanzamai Mataimakin shugaba a makarantar firamaren central da ke garin Mutumbi na jihar Taraba ke bayani bisa kan waɗannan irin matsaloli da kan janyo cikas ga aikin ilimi. Ya yiwu don neman shawo kan irin waɗannan matsaloli ne hukumar ilimi na jihar Taraba ta kaddamar da wata kundi na musamman inda ta zayyana yadda za a cimma wadatar ababe da ake bukata na yada ilimi. Alhaji Ilyasu Kirim shugaban hukumar malaman sakandare ta jihar Taraba, na daga cikin waɗanda suka tsara wannan kundi.
Wannan kundin ya kunshi bincike ne da masana da masu ruwa da tsakiya cikin harkan ilimi a wannan jiha suka zauna. Suka tattauna, aka duba abun kamar yadda yake, ba kamar yadda nake zato ba. Tunda yawanci mutanen da aka zakulo su mutane ne wanda suke cikin aiki din, sun san kuma menene yake tafiya cikin aikin din. Saboda haka kowa ya kawo gudunmawarsa, aka fahimci me yake tafiya, zan aka tsara su. Ya banda mazancen kamar misali a ce yawan malamai da suke makarantun, an dubi azuzuwa da suke makarantun, ba ma yawan su ba, har ma duba wa'annan ne suke da kyau, wa'annan ne ba su da kyau. Hakanan kuma an ci gaba a duba yawan abubuwa kamar su dakunan bincike, laboratories da suke makarantu, da kuma dakunan karatu su libraries, da workshops na karantar da wa'ansu abubuwan sana'o'i na hannu. Sannan banda haka an dubi abubuwa kamar wa'ansu ababe na jin daɗin rayuwar ɗalibai da malamai da ke makaranta, kamar misali kujerun zama yawan su, da abin nan bayan gida inda za su zaga in suka samu matsala, da ma kasancewa ruwa da wuta a makarantun. Tunda shike kaga dan adam duk inda yake dole sai ya yi aiki da ruwa, ko da ya sha ko din ya tsotsace kansa. Sannan batun wuta kuma wayansu kayayyakin da za a aiki da su a laboratory ko a workshop suna buƙatan wuta, kuma ka san babale ma yanzu da ake magana computer, to kaga ba inda za a yi aiki da computer ba wuta.
Shi dai wannan kundi ana fatar dogara a kai wurin shakan bukatun sashen ilmi na yau da kullum. Kuma tuni an fara amfani da shi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Har yanzu muna tare da Alhaji Aliyu Gambo, ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar bunƙasa harkokin ilmi a jihar Bauchi, wanda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taro kan harkokin ilmi da hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, ta shirya domin inganta harkokin ilmi musamman a arewacin Najeriya. Ga ci gaban hirar da suka yi da wakilin mu a yankin Abdul Wahab Muhammad.
Samarwa da ilimi ma manya da ma yara abu ne wanda yake bukatan ƙwararru waɗanda yake za su iya cusa sabon dabarun hanyar koyarwa. Kenan, ban san shirin ku ba anan.
To alhamdulillahi, ita dama wannan hukuma Allah ya albarkace ta da ƙwararru wanda suka ƙware a wannan harka. Muna da ƙwararru ma'aikata wanda suka ƙware a wannan harka ta ɓangaren koyon karatu da rubutu, wato abinda muke kira literacy, ta ɓangaren lissafi abinda muke kira numeracy, sannan ta ɓangaren vocational skill, wato ɗan sana'o'i ko mu ce functional literacy, wanda ana yin su domin dogaro da kai. Domin a tsarin rayuwa ne yanzu da kuma tsarin aikin da muke gabatarwa yanzu, ba wai karatu da rubutu kawai muke koyarwa ba, a'a har ma da sana'o'i irin kaman ɗinki, irin kaman yin takalma, irin kaman runa kaya, yin abun wuya, yin ɗankunne, yin jakakkuna irin na mata, da irin adan sarfani na gaban riga, da dai sauran kayayyaki, har da irin adan mata na dais, wato lallen zamani da ake a hannu ɗin nan. Duka santotin da muke koyarwa da kuma su waɗannan wannan hukumar America ta zo za ta yi intervening a cikinsu, duka ana koyar da irin waɗannan kayayyakin sana'o'in, yin sana'o'i ɗin. Ba don komai ba, saboda idan ɗalibi ya gama karatu ya samu abin da zai dogara da kansa, ba lallai ne ka jira sai gwamnati ba ka aiki ba. Alhamdulillahi, in dai ka yi assessing basic education, ka samu dama ka iya karatu da rubutu, to ga kuma wata damar da aka baka a lokacin da kake karatun, shi ne na koyar da kai gare da kanka. Kuma kamar inda ka tambaya, muna da ƙwararru ɗin.
Kamar yanzu malamai nawa ne kuka ɗauka wanda za su aiwatar da waɗannan shirye-shirye da aka bujuro da shi?
To alhamdulillahi, kamar inda muke a matsayin hukuma, dama muna da malamanmu wanda suke cikin albashin gwamnati, wato permanent and pensionable staff, muna da su. To kuma bujirowan wannan aiki da kuma ita hukumar yaƙi da jahilci ta jihar Bauchi ta ga cewa lallai akwai buƙatan a sake buɗe wasu tantoci wanda za su kula da ya mata matasa maza da mata sai ta yi alƙawarin bude ba mata alƙawari ba yanzu haka an fara karatu ma a wasu daga cikin santoti din hukumar nan za ta bude santoti na waɗannan ƴan mata matasa din maza da mata a ward guda 320 da muke da shi da 25 da muke da shi a jihar Bauchi kowace ward za mu bude wannan adolescent girl center da youth learning center to a dalilin haka ne muka ga akwai bukatan tunda malaman mu da muke da su mutane ne masu aiki suna cikin albashin gwamnati wato permanent and pensionable to kuma tsarin aikin ya bada daman ci gaba wato promotion wasu sun samu promotion sun je matakin da sun wuce koyarwa a aji duk da dai mu a hukumance koda wani mataki ka kai doka ne a wajen mu ka bude aji kana koyarwa to kamar inda muke bayani yanzu haka zamu yi recruiting abinda muke kira part-time facilitator malamai masu koyarwa na wucin gadi wanda da su kula da waɗannan santoti saboda buƙatan ta taso na rubanya malaman da mu muke da su to rubanya wannan ba zai yi ba sai ta hanyar samar da waɗannan part-time facilitator din
kamar za su yi nawa
akalla muna buƙatan malaman da ba su gaza guda 1,500 ba
wannan tallafi da kuke samu daga kasashen Amerika ya kunshi kaman su menene akwai littattafa ne da kaman alli da dai sauran kayayyaki aka na korwa ko kuma dai wani irin tallafi
to alhamdulillah yanzu daman ana wannan mataki din ne dan satin da ya wuce nan mun je Sokoto ina irin da cikin wanda gayyata Sokoto mun je mun yi workshop akan samar da littattafan karatu da rubuja ga waɗannan malaman da aka diba da kuma santotin da aka bubude wato development na instructional materials bayan mun je mun yi waɗannan yanzu an je Abuja an sake duba waɗannan takardu da muka yi wanda za a yi amfani da su an dudduba masana sun sake taruwa sun sake dubawa wato abinda ake kira critique an ji an critique an ji an bu ba'asi an ga ina ne za a yi gyara ina ne za a tsara a taƙaice dai bayanin anan shine ita wannan hukuma tsarinta su ne abinda suke kira hall teacher
Mazaro da wannan Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilan mu da kuka ji da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Sojojin da ke nasaba da gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya sun ce saura kaɗan su kammala kakkaɓe mayakan IS da ke tsakiyar birnin Sirte na ƙasar Libya mai tashan jiragen ruwa. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya ce tuni shugabannin ƙungiyar ta IS suka arce zuwa hamada domin gudun abin da ka iya biyo baya. Shi ma Janar Muhammad Algasari ya shaida wa manema labarai cewa faɗan ya taƙaita ne kawai a kusa da babban cibiyar gudanar da taro inda nan ne IS ɗin ta mayar babban hedkwatanta. Mayakan Al-Shabab a ƙasar Somalia sun ce sun kashe wasu 'yan ƙungiyar biyu waɗanda suka shiga ƙungiyar a ƙasar Kenya kuma an yanke wannan hukunci ne a kansu saboda ƙin bin umarni da kuma aikata ayyukan da ya saba wa ayyukan addinin Musulunci. Ƙungiyar da ta kashe waɗannan 'yan Kenya biyu ne da wani ɗan Somalia a lokaci guda a tsakiyar yankin Juba a ranar Juma'a kamar yadda sashen Somalianci na wannan gidan rediyon ya ruwaito. Haka kuma an sa labarin a shafin duniyar gizo na ƙungiyar ta Al-Shabab. Babban kwamanda Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri ya bayyana goyon bayansa ga sabon shugaban Taliban na ƙasar Afghanistan Mullah Hibatullah Akhundzada. Wannan dai wani mataki ne.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.